أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون الله تبارك وتعالى cikin wannan kissa ta annabin Allah Nabi Lut zamu dora wannan karatu insha Allah wannan rana mai albarka na biyar ga Ramadan hijira 1441 da ya dace da ranar 28 ga watan hudu miladiya 2020 wannan rana na talata zamu tashi akan wannan aya 166 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wata zaruna ma kalakalakum sai ku kabar kun kasance kuna barin abin da ubangiji ya halarta saboda ku ailisin ta aikum saboda ewe haso saboda aidin samun biyan bukata ya zamanto min azwajikum na daga mace kunku wadanda suka kasance halali Allah ya halalta muku su yazo ya zamanto fatuhunna min haisu amarakumullah wato ku zo musu ta inda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni isaukum harsun lakum fatu harsakum annai shaytum Allah ya muku irin wannan gata ya muku irin wannan taimako amma daga karshe sai kuka tsallake iyaka ya zamanto ka koma akan abun da ya zamanto aka haramta ya zamanto mummunan dabi'a na neman maza bal antum qaumun bal mato kun kasance qaumun jama'a ne da aduna wanda suka kasance masu ketare iyaka wato ketare iyaka wato an haddi shahawati a cikin abun da ya shafi haddi na sha'awa ya zamanto an wuce maganan abin da Allah tabaraka wa ta'ala halalta an koma abin da Allah tabaraka wa ta'ala haramta kai har ya wuce ma tsari irin na dabbobi wanda su ma tsarin su zaka ga ba namiji baya bin namiji ko mace ta bi mace haka suke tsarin su wato tsari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala tsara musu yace inda ga tarayya da mu'amala jinsiya he ga mace da namiji ne ko kai ka kasance al-mufriduna fil ma'asi masu ketare iyaka a cikin sabon Allah shi ketare iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato akwai abubuwan da suka zamanto iyaka na kowane abu alawa inna himallahi maharimahu inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kange yace kada a zo wannan wurin shine inda Allah tabaraka wa ta'ala ya maida wannan wuri wato ya haramta ya maida wannan wurin wani hurumi ne da shi kada a taba duk wanda ya kasance aka ce ga ka'ida na Allah tabaraka wa ta'ala sai ya je ya taba mai ta adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare iyaka Allah tabaraka wa ta'ala to hakika ya zalunci kansa sai ya zamanto tilka hududullahi fala ta'taduha tilka hududullahi fala taqrabuha akwai iyakoki na Allah tabaraka wa ta'ala kada ku aikata kada ma ku zo kusa da wannan abun saboda sai an zo kusa da abun a samu ainin kaiwa gare shi na'am
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين
نعم قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا sai suke ce masa su wannan mabiya nashi wanda suka zamanto suka yi butulci suka kin imani ta da shi shi annabi Allah annabi Lut lain lam tantahi inde baka kame ka bar mu akan abun da muke kai ba ya Lut ya kai wannan bawa na Allah mai suna Lut annabin Allah ne wanda suka yi ba su yadda da annabtarsa ba wato su wanda suka yi kafirci amma tadda yi akan abun da kake da'awan cewa ka zo mana da sako daga Allah kuma kake munana al'amarin da muke kai to la takunanna minal mukhrajin wato zaka kasance cikin wadanda zamu kora zamu raba su da wannan gari kai kasance ka fita daga garin mu saboda tunda kai mutun ne wanda yake da tsarki, wato kai mutun ne wanda ya zamanto yake gaya mutane cewa mu abun da kuke kai kazanta ne, to za ku raba ka da wannan garin. Saboda da abun ya faru haka, kamar yadda ka gani a can baya, shi Annabi Lut waludan qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamina. Lokacin da Annabi Lut ya gaya musu cewa za ku zo da mummunan aiki alfasha wanda babu wani a cikin halitta a cikin mutane da ya fara da wannan aiki sai ku, innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa bal antum qaumun daghun, wato sun kasance suna zuwa wa mazaje, wato ba koma bayan mata. Allah ya ce mutane da suka zamanto masu ketare iyaka, to wadannan abun da suka aikata kenan sai suka ce ba su za su raba shi da wannan garin, muddin bai kame ya rabu da su akan abun da suke aikatawa ba. Na'am.
Qala inni li'amalikum min al-qalin.
Na'am. Qala inni li'amalikum min al-qalin. Qala shi wannan annabin Allah Annabi Lut sai ya ce musu inni li'amalikum, ni dai na kasance game da wannan aiki da kuke aikatawa, min al-qalina daga cikin waɗanda suke kiyamata wannan aiki, suke kin wannan aiki ghayatul bughdi, matukan kiyamata, matukan fushi akan abun da suke aikatawa, kuke aikata wannan saboda aiki ne wanda ya sabawa umarni na Allah tabaraka wa ta'ala, ya sabawa abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku bari kuka ki hanuwa akan wannan aiki din. Na'am.
Rabbina jini wa ahli mimma ya'malun.
Na'am. Rabbina jini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi ya ubangijina najjini, wato ka tsayyadar da ni wa ahli da iyalaina gaba daya, mimma ya'malun daga abun da suke aikatawa, daga shu'umcin wannan aiki nasu, da kuma azabar da za ta riske su, wato ina neman ka tsayyadar da ni. Shi duk abun ya bijirowa annabin Allah, za a buga inda yake komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne. Za a buga annabin Allah Annabi Yunus lokacin da ya shiga cikin kifi, abubuwa suka zamanto gashi nan dai cikin yanayi na kunci na wahala. Abin da ya fara cewa shine ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gudunmuwa, rabbana zalamna anfusana, Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa shi Annabi Yunus yayi tawassuli da cewa Allah
laula an kana musabbihin
la labisa fi banni ila yawmi yubasu, da ba dan ya kasance yana tasbihi ba, da ya tabbata a cikin wannan kifin har zuwa ranar tashin kiyama. Amma da wanda yayi yaje nemi Allah tabaraka wataala ya masa gudunmowa, shikenan sai Allah tabaraka wataala ya ziyartar da shi, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin fasajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina. Wato Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi wannan addu'a, ya tsayyadar da shi, ya raba shi da wannan kunci da wahala, kuma haka Allah ya ce har yanzu haka wannan hukuncin yake, haka muke yi wa mu'minai. To duk abun da ya bijiro wa mutane, ko a daidai ku ko a cikin tsari na zamantakewa, wato a halin ana zama na cikin jama'a community, abun da ya kamata shine a koma ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan an yi ittikazul asbabi, an yi riko da abu da ya dace na umarni da hani a cikin dukkanin yanayi na rayuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai ya nemi Allah ya tsayyadar da shi da ahalinsa. Abun da ke faruwa shine shi Annabi Lut ƴaƴansa mata guda biyu ne, to daga shi sai ƴaƴa mata biyun nan su ne kadai musulmi a garin. Saboda haka ya zamanto yace ahali, bai maganan kaumi ko jama'a ta ba, ahali saboda a gidansa kadai anan musulunci ya tsaya. Saboda haka yayi wannan addu'a da farkon lamari, an ce su wayannan yaya mata guda biyu ya so ya aurar da su a farkon lamari, dama wanda ba musulmi ba yana iya auren mace musulma, wannan haka hukuncin yana na annabawan da suka gabata. Har lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga al-As ibn Rabi ayi aure a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, zamu ga Utba dan Abu Lahab yayi aure a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai mu ga cewa wannan hukuncin yana nan a lokacin, amma daga baya wannan hukuncin ya zamanto ya canja, saboda haka ya so ya aurar da wayannan ƴaƴa nasa guda biyu. To abin da ya faru, ita ɗaya daga cikin su tana wajen gari, tana shayarwa shikenan da dabbobi sai ya sai ta ga wasu baki sun shigo wadannan baki suka zamanto kyawawan mutane ne kamar yadda muka karanta a can baya a suratul Araf da suratul Hudin da ta gansu shikenan sai ta ce musu so suka nemi suka yi magana da ita suka ce su baki ne za su shiga wannan gari na Saddum amma suna son wanda zai saukar da su a matsayin ya musu masauki sai ta ce ba komai ai ga dattijan can zai saukar da ku amma ba ku san yadda garin yake bane kuka zo wannan garin shikenan kace ba komai mun sani to da aka je wurin Annabi Lut shikenan yace sai ya karbe su to amma ya karbe su cikin halin damuwa domin yana ga matsala za ta iya faruwa irin yadda ya gansu samari ne kyawawa a sai manzanni ne na Allah tabaraka wataala wanda suka taho daga wurin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam domin da Annabi Lut da Annabi Ibrahim lokaci da suka rayu amma ba gari daya ba amma shi Annabi Ibrahim yana Habruna shi Annabi Lut shi kuma yana Saddum an ce kusan tsakanin Saddum da Habruna farsaki 12 ne farsaki kuma kowane farsaki mil 3 ne daga gake nan wurin kaman mil 36 haka shi ne tsakanin su ba nisa saboda kuma suna da dangantaka na jini an ce shi Annabi Lut dan babban Annabi Annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam to bayan sun taho daga wurin sa suka ce zamu je an mu manzanni ne zamu je yi aiki a garin anan garin da Annabi Lut yake wato Saddum da yace suka yi zaje Saddum yace ai na fiha lura ai akwai Lut a garin yace hananu alamu biman fiha ai mu muka fi sanin waɗanda suke cikin garin saboda haka maganan yana cikin garin shi kan ba zai haɗu da ainihin azaba na ruko na azaba ba wato sai aka taho to da aka taho suka zo garin ya karbe su aka shiga ya saukar da su a gida ya ja kofa ya rufe to akwai matarsa wadda ta zamanto ita san raba hanya kamar yadda muka sani cewa akwai bayan Allah guda biyu wadanda annabawa ne amma matan su ga sai suka zamanto ba sa tare da su wasu imani ba Annabi Nuhu ya hada irin wannan Annabi Lut ya hada irin wannan kana ta ta hata abdaini min ibadina salihain fa khanatahuma falan yugni anhuma min Allah shay'a wa qilat qulan nar ma dakhilin sun kai butulci suka ki yin imani da su to ita wannan mata sai ta zamanto dama in an yi baki ta kan hura wuta ga hayaki ɗaya daga cikin dabarbarun da ake yi kenan to ranan ba haka ta yi ba fita ta yi ta je majalisar su ta ce yau kan an yi kamu babban kamu akai an yi wasu baki kyawawa suna nan a gida mai gida ya dawo da su ya kulle su to wasu saboda kai wa matuƙa wurin rashin shiriya da kuma shakawa sai suka haura gidan Annabi Lut suka hau katanga suka sauka sai suka samu kofofi a rufe bayan sun haura garu sun sauka suka buga yaki budewa saboda ganin cewa za su masa abinda bai dace ba a idan baki shikenan cha ya za a yi me ke faruwa ne alaysa minkum rajulun rashid babu wani mutumin kirki a cikin ku wanda zai iya gaya muku gaskiya ku tafi akan gaskiya haula ibanati hunna atharu lakum ga ayyana sun fi sarkaka a gare ku dan wato su da wanda ya zamanto a kusance su sarki ne an ce adharu a wannan wurin ba ana rufin ainihin siga ce ta tafdili ta fifiko ba wai sun fi bane inda an ce sun fi ne kenan wancan din ma mai tsarki ne amma wannan ya fi tsarki a kusantan su wa'annan yaya na mata shine ya zamanto daidai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala domin shine abin da ya zamanto halali malamai suka ce to yayin nashi nawa ne yaya abin yake aka ce ai annan da yace banati ana nufin da al'umman da ke gargashin Annabin Allah banda ƴaƴansa mata da ya haifa da matan da ya aura aure a tsari na aure to duk sauran ƴaƴansa ne saboda sai ya zamanto wato nabiyil qaumi wato annabin mutane sai ya zamanto abun lahum shi uba ne a gare su to saboda haka yace banati ƴaƴana mata to da aka yi haka suka ga hankalinsa ya tashi yace musu yazo ya rike kofa ana bugawa ka bude yana cewa ba zai bude ba sai suka ce masa tanha anil babi ka jaye ka bar kofin su shigo ba komai ina mu manzanni ne na ubangijinka ba komai ba za su iya zuwa kan mu da wani abu na cutarwa ba to da hakan ya faru domin har yayi tamanni yace da dai a ce ya samu wata dama ya zamanto ya samu wanda zai dauke masa wannan abu ya masa ga taimako ya masa gudunmowa to aka ce da zai so haka anda Ibrahim ibn Abbas yace abin da ya buri ya so a ce da yana da da namiji ne wato ya zamanto wanda zai kara masa taimako akan fita cikin wannan kunce din ko kuma wani dangi awi ila ruknin shadid ko kuma ya zamanto ya koma zuwa ga wani da ashira dangi wanda ta kasance mai karfi wanda za ta iya masa mudafa'a na wannan hali da ya shiga ciki to da aka yi haka ya bude kofan sai suka shigo suna shigowa abin da suka fara yi sai suka fiskanci kan waɗannan baki mala'iku ne Jibril yana cikin su sai Jibril ya riki kasa sai ya watsa musu fada masna ayunum sai ya zamanto idanunsu sai ya shafe ba wai an ce idanun makanci ba shafe waye hatta gurbin idon babu kuma daga wannan lokacin saboda abu ne lamari ne ilahi da ya jefa musu kasan ya sauka idan su waɗanda ba sa wurin ma san da kasan ya je riske su to shikenan suka ce to ai matsala ya faru an samu wasu ɗan sihiri sun zo gidan Lot saboda haka suka koma da baya suka je suka taru suka dinga alhinin abin da ya faru da su to wannan a gurguje abin da ya faru kenan saboda haka zamu ga an kawo kissoshin asurori mabambanta saboda a gaya ba da irin abubuwan da suka kasance mutane ne musrifin wato masu barna masu kanda suka kai matuka wurin aidin saba Allah tabaraka wataala akan wannan mummunan kaba'ira na'am rabbina jini wa ahli malahu
fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in
na'am fanajjaynahu wa ahlihi ajma'in illa ajuzan
illa ajuzan fil ghabirin
na'am fanajjaynahu Allah tabaaraka wa ta'ala ce sai muka tsayaratar da shi yayi addu'a a tsayaratar da shi a tsayaratar da iyalansa daga abin da wayannan mutane kafirai suke aikatawa shikenan Allah ya ce fanajjaynahu shikenan sai muka gafawa sababi yace ta shigo a cikin jumla din wato sai muka kamsa masa muka tsayaratar da shi wa alahu da ahlinsa ajma'in gabaɗaya illa ajuzan sai matarsa guda ɗaya wadda ta kasance fil ghabirin ita ta tabbata cewa cikin waɗanda suka wanzu cikin azaba ita wadda ya kasance tana kan aiki wadda ya zamanto mai karkata zuwa ga waɗannan mutane masu fasikanci na neman maza aiki wadda ya zamanto bai zama yardadde a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba asalin kalman gabara a lugha wato nono wadda ya saura a cikin ƙwariya idan aka sha abin da ya saura ya damfara to shi ake amfani da wannan kalma na gabara to sai zamanto duk abin da ya wanzu tabbata sai ya zamanto akan yi amfani da wannan kalma ya zamanto ita kan innaha yusibuha ma asabahum ita abin da zai same su zai same ta saboda aikin su daya ne manufar su daya ne akan haka suka tafi shikenan Allah tabaraka wataala ya tsayar da shi ya kuma halakar da ita da waɗanda suke wannan mummunan aiki na'am thumma dammarna
al-akharin
na'am inna wa amtarna
alaihim مطر فساء مطر المنذرين
نعم ثم دمرنا الآخرين فسواء أمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين الله تبارك وتعالى شيكنا بأن سيكون حلقة أن سيرة الدشي النبي الله نبي لوط دعيالنسا وعيالنسا تشينجدنسا shikenan sai muka halakar da waɗanda suka zamanto sauran su ne waɗanda ba su yi imani ba wa amdarna alaihim matara muka musu kuma ruwa wani irin ruwa mai muni wanda ya zamanto na duwar wasu aka halakar da su wato shine juya garin saboda dadinin fushi akan abin da suka kasance suke aikatawa fasa madarul munzarin ya zamanto irin wannan ruwa wadda aka musu a ce dai an yi ruwa ba mai alfalu wato ruwa na duwar wasu shikenan sai ya zamanto ruwa ne wanda ya zamanto mai muni wanda Allah tabaraka wa ta'ala anan zamu ga cewa an gaya mana yadda abun yake ya kasance Allah tabaraka wa ta'ala ce a musu ruwa mai muni nan aka ce abinda Jibrilu yayi shine sai ya shiga karkashin kasan garin da yaje karkashin kasan garin sai ya daga garin gaba daya domin shi Jibrilu yana da fuka-fuke 600 amma kace kowace fuffuke daya daga cikin 600 inda za a bude ta za ta rufe duniya gaba daya to yana da kaman wannan har guda 600 yake nan da ya shiga kasan garin sai ya tashi da garin da ya tashi da garin aka ce sanda mala'iku alamul malakut sanda suka dinga jin kukan karnuka da jakuna da ainihin cara irin na zakaru saboda nisan yadda ya tafi da wannan garin daga can sai ya kifa garin abun da ya faru kenan yakenan garin ya zamanto amdarna alaihi hijaratan min sijil yakenan aka musu ruwa na duwar wasu wanda aka ce a cikin kowane dutsen fari ne amma rubutun ja da baki ne haka yake kuma kowane dutse akwai suna da adireshin wanda wannan dutsen zai halakar da shi saboda haka waɗanda ma ba sa garin dutsen ya bi su ya same su inda suke saboda haka aka kifa garin sannan kuma aka musu ruwa da duwatsu bayan an kifa garin wanda ya zamanto bin sijilin mambud musawwamatan inda rabbik wanda ya zamanto kuma mambudin masu bibiyan juna yadda kasancere biye tsinke da ba suna saukowa haka wannan duwar wasun suka dinga sauka azaba ta mamaye su ta halakar da su suka zamanto maganar su ya kare Allah tabaaraka wa ta'ala ce inna fi zalika
inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
نعم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الله تبارك وتعالى ce inna fi zalika a wannan kissa da wannan da aka hakaito na annabin Allah annabi Lut la aya wato hakika a cikin wannan bayani za ka ga akwai abun lura akwai abun izna wato zamanto wa'azi ga duk wanda ya ji wannan kissa ya zamanto yayi tasiri akai to amma dama tasirin aya na Allah tabaaraka wa ta'ala wato sai in fa da imani saboda wa tuknil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu wanda suka kasance ba imani Allah ya ce aya ba ta wadatar da su saboda haka zamu ga cewa wanda yawanci suka yi ta'annuti cewa azo musu da mu'jiza azo musu da mu'jiza ko da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amuga suna cewa ai a kawo musu makarna kaza su ga kaza su ga kaza to wanda ya ga manzo Allah ido da ido mu'ayana bai imani me zai nuna masa ai abinda ya gani yafi abinda za a kawo masa domin duk abinda za a kawo masa mu'jiza bata kai cewa ya ga shaksiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma daga karshe haka sai zamanto abun bai tasiri ba saboda ba imani to akwai aya a cikin wannan bayanai da akai wa ma kana aktharuhum mu'minin basu kasance mafiya yawancin su basu kasance masu imani ba wato haka ya kasance ya rayu da waɗannan bata guda biyu da suka yi imani da shi shikenan mahaifin su wanda ya yi matsayin sa na mahaifin su to da abun zai faru shikenan sai su mala'ikun suka ce masa yace to yaushe za a yi wannan aiki suka ce ai za a yi aiki ne inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib cewa ai lokacin da za a yi wannan aiki dabda sallan asubahi ne saboda haka fa asri bi ahlika biqadin min al-layli ka dauki jama'arka wato ayyalanka ku fita ya isri a ka'ida an ce shine wato a fita a cikin sulusul awwali na dare shine ya fita wannan lokacin in kuma da an ce sara ne to shi kuma kalma dai wanda ake nufin karshen dare kamar subhanallahi zai asra bi abdihi laylan to biqidi min al-laylin nan haka akai sai ya fito kuma aka ce to wala yaltafit minkum ahadun ka daya daga cikin ku kada ya juya wannan juyawa malamai suka ce juyawa ne da aka sani domin an juya din za a ga abu mara kyau saboda irin mummunan shiri da aka musu daya na biyu wasu suka ce abun da ake nufi kada waɗanda za ka fitar da su nan su ma damu cewa akwai wani abu wanda suka bari a baya idan abun da Allah ya musu tanadi na alkhairi yafi abun da duk ma suka rasa a dai bar garin to haka aka yi aka ce da ya fito yana barin garin sai Allah ya masa dayyul masafati dayyul masafati kiftawa kawai sai gashi nan ya isa garin annabin Allah annabi Ibrahim yake nan ya bar wannan wurin wato dayyul masafati nade ainihin kasa ne take mutun zai bar wuri shikenan sai ya ganshi a inda yake da bukata to irin wannan Allah tabaraka wataala ya masa su wadannan mutane suka kasance da basu imani ba suka halaka wa inna rabbaka lahu al-azizu Allah haka tabaraka wataala ubangijinka haka yake al-azizu mabuwayi ne ar-rahim kuma gwani mai jinkai ne a cikin tsakaninsa da halittarsa wato tabaraka wataala na'am
كذب أصحاب الأيكة المرسلين
نعم كذب أصحاب الأيكة المرسلين أم بتودنا كسا نا النبي الله النبي لوط عليه الصلاة والسلام سيكسا تبقوي وديتشي كريشن كسو شندزا أكاو أتسكن ونن سورة كما يدعك جيروسو سوغو دابقوي دينا لغا النبي إبراهيم النبي موسى كذوكا النبي نوح النبي هود النبي صالح النبي لوط سي النبي شعيب لشا النبي شعيب شيني زا أي مغانن ساكن ونن غبا الله تبارك وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين سو ما حكا ما أبو تا غرنا نعال أيكة أيكة وما أكوي مغنغنو أكي وسوكا چه أي sunan garin ne haka wasu kace wata itaciya ce wata ba wucer kaya wanda wasu kan kira ta kunci to ita wannan itaciya sunan garin aka yi idafa akan ainihin su wannan garin saboda haka sai ya zamanto gari ne da zafi ya kai musu matuka sai suka zamanto suna barin cikin garin suna komawa wurin wadannan bishiyoyi suna zama wato kusa da waɗannan bishiyoyin su waɗannan annabi Shu'aibu mutanansa na kala biyu ne shi annabin Allah ne ga Madiyana annabin Allah ne ga Asabul Aika shi yasa nan ba a ce dan uwan su ba domin shi asalin sa mutumin Madiyana ne amma kan je wancan ganin Asabul Aika ya je yayi wa'azi sai ya dawo to abin da yake yi kenan shi yasa an ce ya samu mutum 900 tsakanin waɗannan garuruwa guda biyu inji Imamul Qurtubi a tafsirin sa cewa ya samu mutum 200 ya samu tsakanin Madyan da kuma waɗannan mutane Asabul Aikati su ma sun ƙaryata manzanni Allah tabaraka wataala kamar yadda aka sani cewa ƙaryata manzo guda yana hukunta cewa mutum ya ƙaryata dukkanin manzanni ne saboda aka kawo a jami'i kamar yadda aka san uslubin ita suratu shuara waɗannan ayoyin haka suka dinga zuwa da cewa wa'adawa da suka ƙaryata annabi Hud Allah ya ce sun ƙaryata manzanninmu to nan ma da suka ƙaryata annabin Allah annabi Shu'aibu to ma Allah tabaraka wataala ya ce manzanninmu suka ƙaryata na'am isbalala lahum shu'aibu
qala lahum shu'aibun ala tattaqun
isqala lahum shu'aibun ala tattaqun lokacin dan uwan su lokacin da annabin su annabi Shu'aibu yace ala tattaqun bara ku ji tsoron Allah ba wato ku kiyaye Allah tabaraka wataala cikin umarni da hani ya zamanto kun kiyaye shi waya muku umarne ku aikata abu kaza ku aikata sannan ku tabbata akan haka ai shine abinda za ku aikata ya zamanto kun samu kyakkyawan sakamako wato ku samu kyakkyawan sakamako abinda kuka aikata na cewa kun aikata umarnin Allah kun hanu kuma daga haninsa na'am
inni lakum rasulun amin
inni lakum rasulun ni hakika na kasance rasulun manzo ne aminun wanda ya kasance mai dauke da wannan sifa ta amana na riko da gaskiya bazan rage ba bazan kara ba akan umarnin da Allah tabaraka wataala ya bani na cewa na isar muku haka nake kamar yadda muka sani da aidin da tauye sako ko riko da wani abu da ya kasance na haihinci ba sifa ne na annabawan Allah manzanin Allah tabaraka wataala ba na'am
fattaqullaha wa ati'un
fattaqullaha wa adi'un ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah tabaraka wataala a cikin umarnin sa da hanin sa wa adi'un ko ku mini biyayya wato ana neman abubuwa guda biyu nasibi Allah su yi kiyaye tsoron Allah kuma su yi manzon su biyayya da wurin ibada kuma su yi ikhlasi abunda ake nema kenan to duk wanda ya samu wannan sifa uku ta tabbata aikin sa to aiki yayi kyau ya ji tsoron Allah yayi koyi da annabin sa ya kuma dawo ya tabbatar da ikhlasi a cikin ayyukan sa na ibada na'am wa ma as'alukum
alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin
na'am wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin ito ma as'alukum alaihi min ajr ban kasance ina neman wani abu na sakamako wato a wurin ku ba wannan sakamako ya zamanto ya tabbata cewa an nemi sakamako a wurin su min aya daga wurin su ba da wani abu wannan wani abun da ake nema su bayar ko kuma za su ce su annabin ya kallafa musu babu wani abun da ya kallafa musu yace in ajriya illa ala rabbil alamin sakamako na bai kasance a wurin wani ba face a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya zamanto shine wanda zai bani sakamako akan wannan aiki da ya kasance nake ciki wato aiki na isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala shi annabin Allah annabi Shu'aibu haka ya kasance ya tabbata akan wannan tsari na isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala da kamar yadda sauran ƴan uwansa annabawa manzannin Allah su tabbata akan irin isar da wannan sako din na'am
awful kayla wala takunu minal mukhsirin
awful kayla wala takunu minal mukhsirin ku cika ainihin mudu wato ku cika mudu wurin awu ga jama'a wala takunu minal mukhsirin kada ku kasance cikin wanda suke yi wa mutane tauye haƙƙin mutane saboda ainihin musu tatfifi wato su mutane annabi Shu'aibu sun bambanta da mutane annabi Lut so mutane annabi Lut babban laifin su ba yadda sun kafirce Allah tabaraka wa ta'ala suka doro akan alfasha na neman maza su mutane annabi Shu'aibu sai suka tabbata su kuma aikin su shine su dinga yi wa mutane tawaya wurin aidin mudu wannan mudu zamu ga kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala gaya mana suratul tadfif wato akwai wadanda suka zamanto suke wannan mummunan kaba'ira a wancan lokacin shine babban aikin su mai muni su mutane annabi Shu'aibu sannan kuma a cikin wannan al'umma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sunan ma Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi wannan aiki a cikin suratul tadfif cewa wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun in sun zamanto suna au wato suna bada mudu sai zamanto aw wazanuhum ko sun amfani da scale sai su zamanto suna tawayewa suna ha'inci suna ragewa wannan tawaye mudu wasu sun dauka an ce tawaye mudu sai masu awun hatsi su ake nufi a duk abin da zai iya karban wani gurgudo sananne in abin da ya zamanto ake daukan kilo din sa ne kaman abu taurin nauyi to haramun ne mutum yaje ya taba wani meter wani liver din abun ya rage masa yadda zai zamanto an ba da misali kilo 2 ne amma hakika bai kai kilo 2 ba na biyu in abun da ya zamanto meter ne masalan ake gwadawa ko inci wanda za a gwada nan kuma kada a samu tatfifi nan ma ta wurin a tauye wannan ainin ma'auni saboda masalan wanda yazo saya din shi bai san yadda kaidan abun yake ba saboda sai a masa ha'inci a cikin wannan awu na abun da ya shafi abun da za a auna da mita kaman yadi ko abun da ya kama da haka hakan abun da ya shafi abun da za a gwada lita ne kaman ainihin mai wannan nan ma yana daga cikin abun da wasu shaydan ke musu kururu a irin na iblis ya zamanto sun bata mita su in ka sai mai gidan mai kaza a kudi kaza za ka ga kaza ne amma idan ka je gidan mai kaza kuma sai ka ga akwai bambanci to wannan duka haramun ne wannan shine fitinan da ta faru da mutanen annabi Shu'aibu Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance su ya suka fada cikin azaba kamar yadda zamu samu a nan gaba shi harka na ha'inci a kasuwa wato yakan ɗebe albarkan kasuwan ne gaba daya da yau da ha'inci a kasuwa domin labarka ta malkiyana babu albarka muddin ha'inci ya shiga cikin lamari da yawan ha'inci da yawan rantsirantsi a cikin kasuwanci abu biyun nan sukan kore albarkan kasuwan gaba daya shi kuma harka na kasuwa harka ne wanda ya zamanto addini baya tabbatuwa sai da dukiya dukiya kuma tis'atu ash'arir rizqi tara cikin 10 na arziki gaba daya kasuwa yake daya cikin 10 shine yake cikin wasu sana'o'i daban-daban to shi yasa ya zamanto kasuwanci sana'a ne mai kyau sana'a ne wanda ya zamanto na manyan mutane manyan bayan Allah hatta annabawa zamu ga annabi musallallahu alaihi wasallam yayi kasuwanci yana da shekara 12 sun fita da babban sa wanda ya zamanto Abu Talib bayan an fita a cikin harkan kasuwanci da aka dawo saboda an masa tahziri kada ya sake fita da shi bai sake fita ba sai da ya kai 25 da ya kai shekara 25 sai gashi ya fita cikin harka na kasuwancin sai da Khadija bint Khuwailid wadda su zamanto radiyallahu ta'ala anha ta zamanto karshe ta zama iyalin sa ta bada dukiyanta aka je aka yi harkan kasuwa da yaran ta nan Maisara aka dawo ta je irin dabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta zamanto cikin ummahatul mu'minin kuma aka yi hakan aka aure bayan aka ya wannan auren ya zauna da ita har ta koma ga Allah tana hannunsa dai daga bayan rasuwanta ne ma aka yi aka aure Sauda bintu Zam'a daga ita sai Saida Aisha sai Hafsa da sauran ummahatul mu'minin to wannan sai muga cewa kasuwanci a sai sana'an manyan mutane ne sana'a ne na annabawa musamman shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da aka zo fatu makka an zo an budi garin makka wani ya shigo daga ciki shine As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib da manzo Allah ya ganshi sai kenan sai yace marhaban bi akhi wa shariki ya ina lalle marhabi da dan uwana kuma abokin kasuwanci na saboda suna kasuwanci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zamanto kasuwanci za mu ga dudulta tafan mu na fikihu da za ga ana magana akan ka'ida ne da za a yi kasuwa an ce zamani sayyidina Umar shiga yake cikin kasuwa ya zamanto ya ka duk wanda bai iya janibi babi na buyu'a na saye da sai na kasuwanci ba shikenan sai kore shi a kasuwan tsoron kada ya je garin kasuwanci ya ci riba to saboda haka kasuwanci karanta shi ake yi mutun ya je ya san yadda ake kasuwancin shi yasa ma aka hana ka dauki wanda shi bai ba musulmi bane ya zamanto yana mu'amala yana maka ababi na wikala ababi na wakilci na agency wato zaka wakilta shi duk hukuncin da ya cikin harkar kasuwa ba sai ya tuntube ka ba saboda shi a matsayin sa bai da ka'ida na addini to tunda bai da ka'ida na addini yana iya je ka'ida ya je kasuwanci na haramun wanda ya zama to kazanta ne ta shigo cikin dukiya to saboda haka harkan kasuwanci dukiya an ce duk inda kaga dukiya hannun mutum ya shigo mar ne ta hanyoyi guda biyar ɗayan biyar wato sune huruful hikimati wanda maulana Shaykhul Islam Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa duk dukiya da ka gani a hannun jama'a to zaka ga sun shigo ne ta ɗayan wannan harufa guda hudu wato hikimatu haul hirasa kaul kasbi mimul mirasi ta utijara na farko hirasa noma mutum yayi noma ko na rani ko na damuna ya samu dukiya jaiz halali ne yace halalan tayyiban na biyu ya zamanto kasbu wato ya tsururuci wannan abun ne ta wurin sana'a yayi wani sana'a ko shi ko dinki ko kira ko jima ko wani abu daga cikin sana'o'i wanda suka zamanto jaizi ne a yi su yayi to wannan nan kuma ya samu yace wannan dukiya halali ne biyu kenan na uku miras mimul mirasi mai wagado yayi wani dan uwansa ya rasu ya gaje shi ko da farilla ko da asibci ko da duk wani irin nau'in gado dai ya gada shikenan abun da ya samu halali ne shine abu na uku abu na hudu shine tijara kasuwanci mutum ya je ya sayi abu ya je ya fatauci ya kawo kasuwa ya sayar ya so an sayar kuma an samu riba akan uwar kudin shikenan nan ma sai ya ce babu wani abu akai wannan shine wad harufa guda hudu sai aka ce to ai harufan hikimatu idan ta'ul marbuda din nan takurin nan idan aka dauke ya'yan sai ta zamanto ha'un nan kuma ya aka ce to ai ha'un din bi ma'ana al-hibati kyauta ko kuma an bawa mutun kyauta ne eh wato mutun ba yayi noma ba ba yayi sana'a ba ba yayi bagado ba ba kasuwa yayi ba ba kyauta aka bashi ba don kaga kudi a hannunsa to dan ta'adda ne kawai eh bayan da zai samu kudi in dai ba ta hanyoyin nan guda biyar ba sune medium da ake samun dukiya da su saboda haka ya zamanto shi kuma tattalin arziki ba abun wasa bane addinin musulunci shi yasa zamu ga cewa a ka'ida na fikihu inda kana da ruwa wanda zaka yi alwala da shi sai ya zamanto in kai alwala da ruwan abinda kake amfani kake sayarwa a kaya ne dake bukatan ruwa su kuma kayan za su tawaya sai ka ce a sai ka dauki ruwan ka zuba wa kayan gwarin ka sa musu ruwa su su rayu kai kuma kai ce mama kai sallah ba wai hikima bane kai kai alwala kai sallah saboda kai kana ga mai karfin imani ne ita dukiyar ta halaka ba a domin idan dukiyar ta halaka Larabawa suna cewa man halaka maluhu faqad halaka, wanda dukiyarsa ta halaka shi ya halaka, domin daga nan an fara rasa nutsuwa, inda baka samun qabli da ba'di a cikin sallah, to mai yiwa sai a samu fiye da haka ma a ciki. To saboda an rasa samun itminani nutsuwa, to saboda haka ake son kai ka ta dabba, kana tafiya da dabba, dabba tana da bukatan ruwan sha, ba a yadda a ce ka ce ka rike ruwan kai alwala kai sallah da shi ba, a'a sai a bawa ita dabban ta sha saboda alfarman rai, kai kuma kai taimama. To ballantana wannan duk ana nuna mana kima na dukiya, wato yayi sai a tsaya a nema. To shi bambanci, akwai bambanci tsakanin Islamic economics da conventional economics, wato tattalin arziki a musulunci da tattalin arziki a wurin Bature a cikin tsari na Turawa. Shi a tsarin Bature, duk abin da ka samu, in dai ka samu yadda aka same shi ba matsala ba ne. Wannan shi ne a ƙayar tsarin Bature kenan, wadda suke kira the end justifies the means. Yadda dai in dai an samu, to yadda aka samu babu tambaya a kai. Shi kuma musulunci ba haka ba ne. Akan tambayi yadda aka nemi dukiyar, akan tambayi kuma yadda aka kashe dukiyar. Saboda haka ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa diga digan ɗayanku ba zai gushe ba ranar tashin kiyama sai an tambaye shi abu hudu. Wato min malihi, min aina iktasabahu, dukiyarsa ta ina ya same shi, wa fima anfaqa, kuma ta ina ya ciyar. Ina ya aka yi dukiyar ya samu, tambaya ɗaya. Ya aka yi ya kashe dukiyar, tambaya na biyu. Sannan kuma wa an shababihi fima ablahu, kuruciyarsa samartakarsa ta yayi har ya zama tsoho, me yayi da wannan lokacin? Yana yaro matashi shabun saurayi har ya tsufa, to ana son yayi bayani daga shababa zuwa shaikuka, daga samartakarsa zuwa tsufarsa, me yayi? To wannan shine abu na uku. Sannan abu na hudu, sannan za a tambaye shi akan rayuwarsa, akan me ya karar da ita. Wato haka ake tsarin yake ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To a tsari na addinin musulunci, dama manufa na hidiman dukiya a addini, manufan guda hudu ne. Na farko shine ya zamanto an samu rayuwar mutane ta inganta a bisa ka'ida, wanda suka zamanto kuma akwai ka'ida na abin da ya shafi kulawa da ɗabi'u na kirki, su ake kira moral norms a addini. Morality dole ne, wato ya zamanto abinda mutum mai yiwa zai sayar ya samu kudi, ko ya sayar ai hada-hada na rayuwa, bai zamanto abinda zai iya cutar da shi kansa bane, ko kuma ya cutar da al'umma. Ke samu ga hidima a cikin harkar giya, ko hidima a cikin harkan casino inda yake zuwa ai caca, ko hidima a cikin harkan waɗanda suke daukan mata su aje su a matsayin suna fasikanci da karuwanci, suna karban percentage kamar wanda an san wasu kasashen duniya wannan abun yardadde ne, ana haka. To a musulunci babu wannan, ba a yadda ba. Ka'ida na farko na musulunci ya zamanto tattalin arziki ya zamanto ya kiyaye abun da ya shafi mutunci da abun da ya shafi jin daɗin zamantakewa a cikin tsarin waɗannan tarbiyoyi da cikin ka'ida na ma'murat da umarni na Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan abu na biyu a cikin ka'idodin nan guda hudu shine a samu ƴan uwantaka ya kullu. Ya zamanto an dinke, an zama ɗaya ga ƴan uwantaka ga adalci. Wannan ƴan uwantaka ya zamanto kasuwanci ba wai ana neman ka cuci wanda zai saya ba ne, ko kuma ka masa maujin ko wani abu, ko kuma ka masa bai'ul inati, ga irin abubuwan da dai suke faruwa a kasuwanninmu nan. Mutum bayi da abu ma, in an zo an tambaya sai ya aje mutum ya je karɓo kayan wani ya zo ya bashi, ya sayar ya ɗauki riban ya sa aljihunsa, ya ce kenan wai maujin ne. To akwai matsaloli da yawa cikin irin waɗannan abubuwan, ba a san haka. Ya zamanto shi yasa ka'ida ba a kitmanul aibi a cikin kasuwanci. Ka zo za ka sai da wannan abu, sai aka tambaya, ka'idan shi ne ka faɗi me aibin wannan abun. Ka'ida ne na musulunci a wurin aure da wurin kasuwanci, ba a kitmanul aibi. Shi yasa in an zo dole ka ce kaza ne. Akwai wani daga cikin shehunanmu a ƙasar nan lokacin yana raye, aka ce wata rana zai sayar da jakinsa. Shikenan da ya ɗauki jakin ya kai kasuwa, shikenan sai ya ce duk wanda ya zo zai saya ga jaki mai kyau, ya ce to amma jakin nan fa matsalansa yana da yawan cizo da harbi. Sai masu iri dillalai haka suka kira shi, malam ai ba a faɗa, ai ai dai a samu dai a rabu da abu yace ha to ai kidmanul aibi kuma laifi ne yawa to saboda haka in kuma an rufe aibi a cikin kasuwanci ba cikin auratayya yayin auratayya ne kamar aka samu rufe aibi auren ba ta shi yake yi saboda sha'ainci da zalunci ya shigo na cuta da cutarwa wanda kuma ga'ida la darara wala dirara to wannan sai ya zamanto harka na tattalin arziki na dukiya a musulunci shine ya zamanto ya inganta yan uwantaka tsakanin juna abu na gaba shine a samu wato daidaito wurin dukiya kada dukiya ta zamanto ta zauna a hannun yan musiraru sauran mutane gaba da suna su zamanto suna cikin halin wato halin matsala na kunci na rayuwa saboda akai duk inda ake kasuwa shi yasa zaka ga in ana kasuwanci dukiya tana yawo a cikin jama'a ake samun walwala shi yasa kuma aka la'anci aka tsine wa mai yin ihtikari ya kama dukiyar ya boye ya rufe yace ba zai saida ba sai ta tsada sai ta kai wani munzili saboda ya rike wa mutane aidihin walwala ne ya ne bai cutar da su saboda bukatun sa na kai na kansa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almutakiru mal'unun duk wanda yake itikari la asinanne ne kawai mutun ya tara ya kama abu ya aje wai da niyan yana son wa sai yayi tsada musamman irkutu ahlul baladi abincin da mutane a kansa suke rayuwa shi damuwan sa abun yayi tsada saboda haka ya sayar ya samu kudi mai yawan gaske to ba dabi'a ne na musulmi ba ba ka'ida ne na musulunci ba abu na karshe a cikin har abun da ya shafi ka'ida na tattalin arziki a musulunci shine ya zamanto mutun ya samu dama wato an masa an bashi yanci a cikin abun da ya shafi yake bukata a cikin mu'amala na yau da kullum yana da yanci wurin ya sayi abun da yake so a wurin wanda yake so a lokacin da yake so wannan yanci shi ma yana daga cikin ka'idodi a cikin ka'idan kasuwanci a musulunci saboda zamu ga a wasu tsare-tsare na kasuwanci wadanda ba na musulunci bane ko a karkashin gurguzu socialism na gurguzu da sauransu sai mu ga duk ya saba waɗannan ka'idodi da na ambata guda huɗu saboda haka ake son a riki wannan aiki na mu'amalan amana a cikin kasuwanci sannan abu na gaba zamu ga cewa annabawa suna da sana'a sannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka su ƴan kasuwa ne su ne muhajir mutanen Madina waɗanda kuma aka same su a nan Madina su kuma manoma ne to wanda yake kasuwanci sahabi daga Makka wanda yake aba noma sahabi a Madina a cikin su yake zaman banza ba dabi'a musulmi bane dole ne ya zamanto mutum yana da abin da zai yi kuma ba wai ana nufin abin da zai yin nan shine zai rike shi ko shine ya zamanto koman sa aiti yana da rauni ne in ba haka ba Allah ba zai iya rike shi bane ba wannan wani mummunan itikadi ne ana al'aqzu bil asbab kaman ka rike abinci ka ci amma an tambaye ka me ya kosar da kai Allah ne ya kosar da kai ko abincin an sa Allah ne ya kosar da kai to me yasa kuma ka ci abincin ne saboda Allah ne ya ce wa kulu wa sharabu wa la tusrifu wani wurin kulu wa sharabu hani'an gurare dai daban-daban ku ci ku sha amma dai kosarwan tasarrufi ne na Allah tabaraka wa ta'ala to haka neman dukiya ai tsaya kuma mutum ya ce ai shi kawai yayi tawakkali ha ba bo sai an yi wani abu kaza da kaza ba tawakkali bane wannan sunan sa ganganci ne da garaje a cikin rayuwa saboda wani ya zo Madina da taguwar sa da yazo aka gaisa da Sayyidul Wujudi manzo Allah ya ce masa da me yazo sallallahu alaihi wasallam yace yazo da taguwa manzo Allah ya ce halla kayyataha ina fatin dai ka mata da baibayi yace ya nayi tawakkali ne ya rasulullahi yace ka koma ka mata da baibayi kayyit sun matawakkal ka je ka mata da baibayi sai kai me sai kuma kai tawakkalin ka je ka mata da baibayi kai tawakkali saboda haka yanzu a ka'ida na shari'a inda mutum zai ganganci da abun sa dukiyar sa ya bari bai hau tsare abun ba bai kiyaye ba bai rufe ba a fili kawai sai wani yazo ya dauka ba haddi a kansa ko an zo an kama shi abun an samu a wurin sa ai naka samu ka ya samu ne kawai shi ya dauka ma ba a bukata ne domin baka kula da kayan ka ba musulunci shi yana da tsari a cikin kowani fanni saboda haka akan wannan gaba muna da matasa masu yawa waɗanda suna gararan ba su da sana'a ya kamata a ce dukkanin wurarenmu kaman makar a tsangayoyinmu wadda ake da almajirai wurare wanda suka kasance zawuyoyi wadanda ake da ridai ana tare da su, to ko ina ya zamanto an tabbatar da matasan nan an sama musu abun yi. Sabu abun yi kuma a yau ba wai ana jiran a ce sai an samu aikin gwamnati ba, a aikin gwamnati wani abu ne, in ya samu fa nima, in bai samu ba a saki tunanin ya za a yi. Saboda zamu ga yanzu ko da a karatun boko din za ka ga duk makarantar da mutum yake inda ya hanyar soshin ne, za ka ga makaranta ne gaba da secondary, sai ga akwai irin gens courses din nan, wato general courses wadda kowa sai ya yi duk fannin da kake karantawa, sai an karanta wannan fannin, shine fannin entrepreneurship, fannin abin da ya shafi dogaro da kai ta yadda mutum ya iya kasuwa, ya iya tsayuwa da kansa, ya iya tsayuwa da kafafunsa. To waɗannan abubuwan abin da ya sa na faɗaɗa akan wannan gaba din saboda muhimmancin abun. Kuma abu ne wanda haliyan muke da bukata a yanzu kwarai da gaske. Wasu fitintunun da suke faruwa a cikin al'ummarmu nan yawanci rashin sana'a ne. Inda akwai sana'a, ko da fitintunun da suke faruwa na karancin tsaro din nan, da duk an samu saukin su. Saboda haka mu san haka, mu tafi akan haka, mu kuma amfana da tsari na gwamnati. Falal aqili an yakuna arifan bi zamanihi. Aiki yana daga cikin abin da ake bukata mai hankali ya san zamaninsa. A kasan nan mun san akwai shirye-shirye na gwamnati daban-daban wanda ake a janibin bunƙasa harka ta kasuwanci da noma da sauransu. Kada mutum ya zamanto ba kawai ya zauna bai san me ake ciki ba. In an ce a yi haɗaka, a yi ƙungiyoyi ne na wanda za a zamanto an samu cooperative societies, wanda za a zamanto an tafi an daje a nemi wani abu, sai ai ga jama'an ana da su. Idan kuma ana iya samun abun a daidai ku, mutum ya je ya nema. Muna da bankuna na noma, muna da bankin Bank of Industry na harkan masana'antu, muna da su Smedan, muna da su Nisal yanzu a Central Bank, ga dai gas nan da yawa. To mutum ya zamanto ya san me ake ciki, kuma ya amfana da damar da yake da shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan mutane an umarce su shine su cika mudu, wala takunu minal muksirin, kada ku kasance cikin wanda suke yin tauye haƙƙin mutane a wurin awo. Na'am, wazinu.
Wazinu bil qistasil mustaqim.
Wazinu bil qistasil mustaqim. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayi awo, wato bil qistasil mustaqim, da ainihin skeli wanda ya kasance madaidaici, wanda ba a samu tawaya ba a cikin abin da ya shafi haƙƙi. Saboda haka in an samu ha'inci wurin bata abun, kamar da wasu zaka ga akwai mudu na au, in kai zaka auna wanda ake amfani da shi, kamar da muka san dai ka'idan arewa, akwai mudu da ake amfani da su, suraren tiya da abun da ya kama da haka. To duk abun da ake amfani da shi mutum ya sa gaskiya a ciki, wato ita dukiya ba ha'inci ne yake tara ta ba. In ta taru da ha'inci ma abun ba zai zamanto ya yi alfalu ba. Saboda haka za mu ga cewa misali idan mutum ya sa ha'inci a cikin lamari, ha'inci yake kore albarkar dukiyar gaba ɗaya. Sai a ga an daɗe ana nema, amma abun ba kuma a rabu da wahalan ba, saboda haƙƙin mutane ya shigo ciki. Mu tsaya ƙwarai da gaske, mun san dai ƙissan nan shahararriya da malamai suke ba mu akan abun da ya shafi zamanin Sayyidina Umar. Ya fita cikin dare yana zagawa, sai ya ji wata mata tana cewa, ‘yarta tana cewa mahaifiyar, kada ki ƙara ruwa a wannan nonon, domin halifa ya fa ya hana.’ Sai uwar ta ce, halifa ya hana? To yanzu ina halifan yake? Halifa Sayyidina Umar, domin ƙa'idansa ne kan fita cikin dare yana zagawa, saboda ya ji yana samfulin maganganun da ake akan ainihin sha'anin mulkinsa. Shikenan, da ya fita da ya ji haka, sai ya yi makin gidansa ya wuce. Shikenan, sai ‘yar ta ce, to in halifa ba ya ganin mu, to ba Allah ba yana ganin mu ba? Shikenan, sai aka wuce. To bayan an wuce, washe gari Sayyidina Umar ya bincike, ya ce wuri kaza da kaza ɗin nan gidan waye? Aka ce gidan wane ne. Ya ce to shikenan, ƙarshenta dai ƙarshen abin sanda wannan yarinyar da ta ce wa take ‘yar wata mahaifiyarta nasiha, kada ta bata wannan nonon da ƙara ruwa. Sanda Sayyidina Umar ya yi ƙoƙari ya shiga wannan gidan, ya samu auren ita wannan yarinyar, ya aura wa ɗansa. To dama kamar kiwo ne, ai in da za ka yi kiwo sai ka samu iri mai kyau. To yarinya ce tun tana da ƙarama ta fara wa mahaifiyarta gyara irin wannan mai kyau a cikin janibi na addini. Ko an ce ita wannan yarinyar da sai wannan maganan cewa kada mahaifiyarta ta bata ta yi ha'inci a wurin hada nono da ruwa ita ce ta gita ta tsatsonta ne aka haifi Saidi Umar ibn Abdul Aziz wanda ya sa saboda adalcinsa har ma ake dangana masa cewa matsayinsa na halifa na biyar to haka ake so ha'inci ba abu ne mai tasiri ba ba abu ne wanda yake zaman to yake haifar da da mai ido ba na'am
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
نعم ولا تبخسوا الناس أشياءهم kada ku tauye wa mutane haƙoƙinsu gazban ta wurin kwace wa saraka da kuma ta wurin sata wala ta sofil ardi mufsidin kuma kada ku kasance kuna barna a bayan ƙasa ta wurin kisa ko ta wurin kai hari wato mufsidin kuna barna a bayan ƙasa wannan dai yana daga cikin umarnin da aka yi wa Annabi Shu'aibu ya isar ga mutanansa wato su waɗannan asabul aika wanda suka zamanto ɗaya daga cikin wuraren da yake isar da sako to wannan shine a gurguje Allah ya tsaya mana Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ibadun mu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana masoyan mu ya kiyaye mana iyalan mu da zuriyan mu Allah ya kiyaye mu wannan annoba da ake fama da shi wanda suka shiga cikin wannan annoba Allah ya fitta su Allah ya ba su lafiya wanda ba su shiga kuma Allah ya mana wikaya Allah ya kare mu da karewarsa Allah kuma ya sa zukatan waɗanda suke da halin taimakawa su gaba da taimaka a irin wannan yanayi da ake ciki saboda lokacin ne da ake buƙatar musa'ada na a taimake yayi taimake keniya wa inda ya yurafu likwanu idda shada'id akan san dan uwa ne lokacin tsanani to saboda haka tunda akwai hukuma ta addini mu zamanto damuwar mutane ya zamanto damuwar mu wannan muhimmin lamari ne Allah ya tsaya mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awlik wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.